matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yaku Makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai ci gaba da kawo muku wani rahoto na musamman ne da wakiliyarmu a birnin Jos Zainab Babaji ta haɗa mana akan kira da direbobin manyan motoci masu safaran kayan abinci zuwa kudancin Najeriya suka yi wa gwamnati da ta ɗauki mataki akan kisan da ake yi wa 'yan uwansu akan hanya. A yau za mu tashi ne daga wannan gabar.
Bayan sati ɗaya da suka ga ba a ƙara neman su ba, sai suka daɗa kira wai fa ba waɗannan 'yan uwan namu suka kashe ba. Wasu direbobin Dangote ne sun yi atem ɗin guduwa suka buɗe musu wuta. To an ce su bayar mujimuryarsu har yanzu ba su bayar ba. Kimanin wata ɗaya kenan.
Kuma har yanzu suna hannunsu kenan?
Har yanzu su yaye wala su huɗu a motar.
Ba ku da tabbacin ko suna raye kenan dai?
Har yanzu duk kuɗin da suke nema a wurinmu an ce ba kuɗi ba ne damuwar mu, damuwarmu mujimuryarsu. To har yanzu ba mujimuryarsu ba. An kai ga hukuma don an biya su kuɗin tracking, sun yi tracking sun faɗi location ɗin da motar take. Ma'aikata sun ce kuma ba za su iya zuwa wurin ba. Sabida wurin yankin na biya, wurin yan biya faranti.
A daidai ina wannan lamarin ya faru?
A nan area daga Lobanta zuwa Ukigwe, nan yankin Imo State ne, hanyar Uwere.
Dan uwan ɗaya daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su a kudancin Najeriya, Yusuf Adamu, ya ce sun bi hanyoyin sanin inda ƙanin nasa yake, amma har yanzu ba labari.
Sunana Yusuf Adamu, mazaunin garin Barikilari, memba kuma ƙungiyar National Union, kuma sana'armu kenan tuƙi sama da shekara 40. Bala ƙanina ne, ubanmu ɗaya, uwanmu ɗaya. Kuma mahaifinmu ya rasu. Bala an ɗauke shi ranar 28 ga watan ɗaya. Sakamakon ya tashi daga Kano zai tafi Abba da tumatir. Misalin ƙarfe 5 na asuba. An yi waya da shi daga wannan lokaci ba a sake jin ɗoren shi ba har yanzu. Kuma duk hanyar da za mu bi na mu same shi an bi. Duka an bi hanyar security. Mun security wa DSS a Kigwe. Mun yi report. Masu komanda na Akigwe, mu report wa CAM na Akigwe, banda sauran organization da muka gaggaya musu. Duk mun yi bakin kokarin da abin ya zama ana ta yaudara. Sai da su haɗa mu da su, har kusan yanzu an doshi wajen wata ɗaya da wani abu kusan haka. To, mu muna roƙon arziki wa gwamnatin tarayya. Mutanen da suka ɓata wannan hanya, wanda aka sani da wanda ba sani ba, ba sani ba. Don akwai mutanen da yawa da suka janye motocinsu ma daga kaya wannan area. Haka za mu ci gaba da yi. Mu 'yan Najeriya ne, su 'yan Najeriya ne. Suna da dukiya arewa, muna da dukiya a kudu. In muka ci gaba da yin wannan abin, wane ne zai cutu? Gwamnati ta duba. Amma don Allah su tausaya mana. Muna sai moto sama da miliyan 40, a kwace moto a kashe mutum. Haka ake kidnapping. Dukiyan kuma shedan ɗan arewa. Ba a taɓa na kowa ko ni kafi da shaidai in dai ka fito daga arewa ko ni yari kake in dai arewa kake za su kashe ka.
Tun da aka ɗauke ɗan uwan naka a kun taɓa magana da shi?
Ko su ɗaya ba wanda ya taɓa magana da shi har yanzu. Sai dai nan ban waya. Ko ɗaya dukkan wayoyinsu shaidai a tracking kawai dura da rashin. Yawa to mu muna roƙon arziki ne a wajen gwamnati ta duba wannan yanayi. Mu muna son ƙasan ta ci gaba da zama ƙasa ɗaya. Duka muna ƙaruwa da juna. Ba za mu so mu raba ƙasan ba. Shi Bala ya bar yara 12.
‘Ya’yansa,
matansa ɗaya.
Mahmud Jafar shi ne mashawarcin ƙungiyar direbobin.
Wannan ɗauki daidai ya ɗauki lokaci mai dama, ana mana ɗauki daidai. Lokacin da al’amura suka taɓarɓare, tsaro ya zo ya zama na babu shi. To gaskiya mun bi, ina ganin gidajen labarai, kusan duk mai bibiyar labarai zai ji mana kokawa akan abubuwan da ake mana. To amma na wannan karon abin ya zo ya yi tsamari. Ya kai ga mu ne muke kai musu abinci, kuma ya zamana cewa abincin da muke kai musu nan bamu da kwanciyar hankali. Idan ka tashi tun daga nan ka bar gidanka, to fa sai an kira an ji ka sauka a inda ka tsaya kafin hankalin mutane ya kwanta. Wannan abin da yake damunmu kenan, muka ce to mu 'yan ƙasa ne masu biyayya, ba za mu ɗauki doka a hannunmu ba, amma za mu bi duk hanyar da ya kamata mu bi, mu sanar da gwamnati cewa halin da muke ciki.
Amma kuna da adadin waɗanda aka kashe a yankin kudancin Najeriya?
gaskiya alƙalamin da muke da shi aƙalla ba a ƙasar ba mun rasa mutane za su kai 100. Har yanzu akwai wanda ba mu gansu ba, kuma a baya ma akwai wanda ba a gansu ba. Na kwanakin nan mutane suna da yawa, kuma wannan abin ba wai ya shafi mutanen Jos ne kaɗai ba, ya shafi duk wani direba ɗan arewacin Najeriya wanda yake zuwa kudu, da wanda ma muka sani wanda muke da rekod ɗin shi, da wanda ba mu da rekod ɗin shi. Kusan duka abin ya shafi kowa da kowa. Wannan abu ne ruwan dare ne wanda muna kira da gwamnati da don Allah don Annabi, kamar inda muke kai abinci, abinci security ne ma ƙasa. Duk ƙasan da babu abinci, to gaskiya wannan ƙasa ana cikin matsala.
Wai babu jami'an tsaro da za su ba ku kariya ne?
To gaskiya harkan jami'an tsaro suna iyakacin ƙoƙarinsu. Waɗannan mutane da aka rasa su na baya, wanda aka rasa su 28 ga watan 1, kusan mun reportin ma jami'an tsaro a nan police headquarters a Imo State, da nan area command na Akigwe, da army camp na nan Akigwe, da kuma DSS office da yake na Akigwe, wanda har an tracking location ɗin da mutanen nan suke. Amma har a maganin da a yau babu wani labari da ya zo daga gurinsu na kokari don a kubutar da waɗannan mutane.
Kamar kuna barazanar janye ayyukanku daga kudancin Najeriya kenan.
Idan kana nan kai ɗan ƙasa ne mai biyayya, rana ɗaya ba za ka zo ka ce ka yi shi ba. Wannan shi ne matakinmu na farko. Idan gwamnati ta ɗauki mataki a kan abin da ake mana, to insha Allah za mu ci gaba da kai abinci. Amma daga wannan hira da muke yi, idan har ba a ɗauki mataki ba, to za mu janye kai abinci zuwa kudu, kuma ba wai Jos kaɗai ba. Dukkanin jihohi wanda suke da manyan motoci suke ta'ammuli da manyan motoci, za mu zauna za mu saka rana na dakatar da kai abinci wannan guri har sai an ɗauki mataki. Kuma har a yanzu muna nan akan bakanmu, mutanenmu da aka ɗauke su muna son gwamnati ta iyaka su ƙoƙarinta a damana da su. Gaskiya yanzu a mutanen da muke nema a hannu, a wanda dai aka yi na kwanan nan, muna neman mutane sun kai 4 wanda mu muka san su 'yan cikin gida kenan, banda kuma 'yan waje.
Yaushe suka ɓace?
Sun ɓace tun ranar 28 ga watan 1.
Kuma har yanzu ba
labari? Kuma har yanzu. Wanda da muka yi magana da su, waɗanda suka ɗauke su sun gwana mana cewa wannan maganan yara ma a basu, kusan ba sa nan. Mun yi ciniki da su tun daga naira miliyan 30. Har a jiya an dawo sun take tura mana da wani bidiyo a kan ga mota za su fito da shi, mu ba da naira miliyan 1 za su ajiye mana motar mu inda za mu ɗauka. To mu damun ba motar mu ba, gawawwakin 'ya'yanmu muke so idan an kashe su. Kuma an kashe su, muna son gwamnati ta duba, gwamnatin waɗannan jihohin za su biya mu diyan waɗannan mutanen da aka kashe. Idan kuma suna da rai, muna son don Allah don Annabi muna jan hankalin gwamnati da duk inda za a yi a fito da su da ransu.
To madalla a gaida Zainab Babaji, idan Allah ya kai mu a mako mai zuwa za a ji mu ɗauke da wani shiri na musamman wanda muka muku tanadi. Amma yanzu a madadin ita Zainab Babajin da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Fiona Wamayi da ta daidaita mana sautin shirin, Baba Yaku Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake muku sallama. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya.